Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa a cikin wannan shiri na daurin boye. Shirin da muka ce mukan tsuguna mu yi kwance-kwance na daure-dauren da aka yi a boye domin an karar da mahukunta da kuma wayar da kan talaka domin an karar da shi ya san inda ya dosa. Kamar yadda na faɗa Muzammil Ibrahim ya kasance suna na zan jara gamar wannan shiri. Alhamdulillah a wannan rana a yanzu ina tare da masana doka barista Umar Usman Dan Baito wanda yana tare da ni kamar kullun.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ni ba ko ran juma'a ba a zuwa kotu ne barista.
Ba ranar da ba a zuwa kotu.
A ranar sai ganka kotu ne amma yau juma'a sai ganka ka sha dogon riga.
Ai ba ranar da ba a zuwa kotu ranka ne dai sai dai in kama ba ne ba tai ba sai a weekend ne ba a zuwa.
To masha Allah. Sai kuma Comrade Bello Basi Fage wanda shi ma dan gwagwarmaya ne mai yawan bincike akan abin da suka shafi al'amuran kasa da siyasa gaba daya. Comrades barka da zuwa.
Assalamu alaikum masu sauraro.
To a wannan makon dai Dr. ya danyi balaguro. Ga Honorable Amara Allah shi ma shiru ina ji yayi.
To wai ko Dr. gudun tsarabar da ake magana ne last week.
To mun gina shi da abuda da ka kuma mun ji shi shiru.
Jakunkunan nan fa sai an bude su ba daga kafa.
To ai shikenan dai. In ba haka ba ko mu je mu nemo wani sashin mu makale masa. Kun da tsarin mulkin kasa na kawo tsaraba.
Ga barista.
Ai ba dokar da ta tilasta kawo tsaraba.
Kuma za su babu barista. Kuma za su take kinza ya ba wa ango to kuma shikenan.
A hutawa.
A huta.
To Allah ya kyauta.
Amin.
Akwai batutuwa da yawa amma zamu kokarin takaita batutuwan da zamu magana akan su. Zamu dauki alal akalla guda uku idan hali yayi in kuma bai ba guda biyu shi ma zamu dauka. Domin a rika samu ana tattauna su a cikin isasshen lokaci. Barista ina ga a wannan karo da kai zan fara. Akwai wato tsohon ministan tsaro Theophilus Yakubu Danjuma yayi wasu kalamai cikin makon nan lokacin da aka yi wani taro na jakuwa Ibadan ne a can wani taro da aka yi na harkar kafafen yada labarai an ji shi yana cewa yanayi da ya ga yana faruwa a wannan kasa ya ce wallahi idan ya fito ya fasa kwai ya faɗi wasu maganganu ya ce babu dan Najeriya kwaya ɗin da zai sake bacci waɗannan su ne kalamansa da turanci ya ce waye if I talk about Nigeria nobody will sleep again
subhanallah
yace in ya sake magana ko kuma in ya magana akan Najeriya babu wanda zai sake bacci abin da yasa maganar nan ta ja hankalin mutane shine na farko shi tsohon ministan tsaro ne amma a ji maganar nan ta fito daga bakin sa wani irin abu zai faɗa haka har da ƴan Najeriya za su kasa bacci
gaskiya ne
barista ya kalla ƴan nan zantuttuka na Theophilus Yakubu Danjuma
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira to wannan lafazi da Theophilus Yakubu Danjuma yi wanda ƴan Najeriya suka fi sanin sa da TY Danjuma to abun tsoro ne abinda isa wannan lafazin izama abun tsoro mutum ne wanda a Najeriya a lokacin gwamnatin Murtala da Obasanjo to Yakubu Danjuma shine chief of army staff ma'ana shugaban sojoji na ƙasa na Najeriya a lokacin gwamnatin Obasanjo shine defense minister ministan tsaro kuma a lokacin da aka yi yakin basasa a Najeriya to su TY Danjuma sune na gaba gaba daga bangaren arewacin Najeriya dan idan ka kalli littafan tarihi Theophilus Danjuma a ƙarƙashin jagorancin sa aka kama Insuka shi kuma ikama Inugu wacce Inugu din nan kamar ita ce headquarter babban headquarter ɗin tawaye to zaka ga duk wani nitty gritty abinda ya shafi tsaro
me nitty gritty
to duk wani wani kulle kulle da shafi harkar tsaro
da harƙalla ta tsaro
da harƙalla tsaro da kisisina to su Danjuma suna gaba gaba a saninta saboda kaga idan ka kalli briefly a tarihin Najeriya akwai sanda aka yi juyin mulkin farko aka kakkashe su Sardauna su Tafawa Balewa su General Mai Malari su General Shodan su Shodande su Ademu Lagu da Kur Muhammad a lokacin Ihamurai suka karbi Najeriya a ƙarƙashin gwamnatin Yorensi to General Danjuma daga bangaren ƴan arewa sanda za a yi counter ku ma'ana juyin mulkin ramuwa to shi ya jagoranci sojojin arewa a Abeokuta aka kama General Orensi wanda wannan juyin mulkin shi ya kawo Yakubu Gawan ya hau gadan mulkin Najeriya to mutumin da yake da experience da exposure a harkar tsaro da kwarewa a harkar tsaro wanda kuma ya taka rawa ba karama ba a wajen kishin Najeriya da kuma ma kishin bangaren arewacin Najeriya tunda na gaya ma a lokacin da ake yakin basasa su ne na gaba gaba rayuwarsu suka sadaukar yau kuma izo i gaya wa mutane ɗin Najeriya cewa abin da isani yana wakana a Najeriya, to inda ragowar ƴan Najeriya sun sani, to da ba za a iya bacci ba. To kaga wannan maganar bai kamata gwamnati
ta kyale shi ba,
tai mata rukun sakai na kashi ba, ba wai a kyale shi ba, laifin me yi cewa iya san wani abu ai lallaba shi za a yi,
abin da nake yi jawo shi, abin da nake bi bai kamata a kyale shi ba, sai a kira shi zo.
Yawa, a jawo shi kusa.
Menene wanda in ka fada ƴan Najeriya ba za su kasa ba?
Yawa, menene
na gyara ne a gyara, amma ka taiwa da mutane hankali yanzu
gaskiya ne,
wanda yake wajen kasar Najeriya ma yanzu yaji wannan maganar, wanda ake kira yazo ya zuba hannun jari, yazo ya zo yi wani abu a Najeriya, ka taiwa masa da hankali ba zai iya zuwa ba.
To ka san a shi wannan jawabi da General Dan Juma'i a can University of Ibadan akai, to a cikin mahalarta taro akwai wani babba a cikin kungiyar Afenefere
Terabawa
zalla. To in his response a irin amsa da yake bayarwa, sai yake cewa to wannan abun fa, wannan abun da aka yi to ya tada hatsaniya, ya sa musamman su kabilar Yarbawa a cikin fargaba da tashin hankali.
Wannan maganar da yi,
wannan maganar da yi, dan shi abun da yake gani cewa su Yarbawa we have been submerged, kamar yana nufin cewa an hade su,
wato ma'ana an dame su,
an kamar an hade su, ba su da katabus, gwamnonin su ba sa iya yin wani abu da makamancin haka. Kuma shi Dan Juma a maganar da yi zaka ga yana maganar cewa kamar wani abun tsoro ko makamancin haka da yake tunkarowa su kuma Yarbawa, da aka san cewa duk sa'ilin da wani abu ya taso ba daidai ba a Najeriya, su suke da kafafan yada labarai, su suke da manya-manyan gidajen jaridu a Najeriya, sun fi kowa abun nan, amma kowa ya sa abu ya zuge bakin sa. To kaga idan aka kalli wannan abun, shi Dan Juma ga abun da yake fada, shi kuma Adebanjo ga abin da yake fada, to mu kuma ƴan Najeriya sai a ce menene makoman mu? Kaga idan ka kalli nan bangaren na arewacin Najeriya a wannan mulkin da ake yi, kullun dan arewa kukan da yake yi, majoritin mutanen arewa za su ce an maida su saniyar ware a bangaren capital project, manya-manyan ayyuka. Zaka ga zantuttuka suna yawa cewa kamar an fi maida hankali a can bangaren wajen ayyuka, musamman ka kamar irin aikin jirgin ƙasa din nan da mu muke da fargabar cewa tunda aka fara yanzu, a yanzu ka san kadamin da ake, an fara fahawa jirgin ƙasa kyauta daga Lagos zuwa Ibadan, kuma za a
yi lokaci da aka fitar aka ce daga can zai to har Kano, amma mu an daina ma magana.
Yau kaga abin da aka ce za a yi aiki tunda daga Lagos har Kano, ƴan arewacin Najeriya suka yi ta kira ga gwamnati cewa to in haka ne a zo a fara aikin nan, rabi ya faro daga Kano, in ya hadu da wanda Jonathan yayi a Kaduna zuwa Abuja, kaga idan ya hadu, saboda haka ƴan arewa at least daga Kano zaka tafi Kaduna, baka da fadin an Abuja, baka da fargaban accident, baka da fargaban danki da nafin, baka da fargaban wata matsaloli. Akai ta wannan kiraye-kirayen, amma har yau ba ai ba, har yau daren ma al'umma aka yi, in baka manta ba, Amechi ya zo garin nan da zummar a zo a matsayin sa na ministan transport, ya zo a auna cewa nawa kudin wannan aikin zai ci daga Kano zuwa Kaduna, daga Kaduna kuma an hade da Abuja. In baka manta ba, har surutu an dinga yi a lokacin cewa gwamnatin Kano tana da proposal din ita ma za ta yi irin titunan jiragen kasa da za su dinga yawo a cikin birni, amma wannan daga Kano zuwa Kaduna ya fi arha. To amma har yau
shi wanda ya fara har
wanda ake ganin federal government za ta yi, har yau ko rodi guda ɗaya ba a kawo da sunan wannan
aiki ba, kana maganar jirgi.
To abin da nake
daga Kano zuwa Kaduna ta ƙi gamuwa.
Yawa,
hadari ake yanzu ga kwamaran nan, daga Kano zuwa Kaduna sai kai awa hudu a hanya, awa shida ma. To wannan wani irin abu ne?
To kaga Haji Muzammil, mu nan muna kukan ba a yi mana ayyuka, can ake yi wa ayyuka, su kuma can yanzu suna kukan cewa yanzu tafiyar da ake yi federal government an hade su, an hade su ba a yi da su
saboda rashin godiya Allah,
saboda rashin godiya Allah. To ba mu san mu wannan abubuwan da suke magana cewa su ba a yi da su, ko kuma kukan dadi ne suke yi, mu da muke tunanin cewa har yau ba a waiwaye mu ba.
Ina ma abin da aka yi musu arewa shugaban kasa yau?
Yes,
daga san da ya hau zuwa yanzu.
To kaga ai kiraye-kirayen da ake ta yi, shi ala kullu halin yanzu wannan, idan har yau aka gama wannan gwamnatin, wannan titin da aka yi, wannan titin na jirgin kasa da ake cewa, kaga yanzu kamar inda nake gaya ma fa, an ma fara hawa jirgi kyauta, za a yi fiye da wata biyar ana kyauta daga ibadan zuwa Kano daga yanzu har April haka naga a meci yana fada
kenan barista in haka ne an gama musu yanzu mu zo a farewa kenan
to Allah masani Haji Muzamman mu ɗan arewacin Najeriya kaga ba abin da ɗan arewacin Najeriya yake bukata kamar a ce yau ga Allah ya kawo jiragen ruwa sun fara zuwa arewacin Najeriya ka fuskanta ko inda ɗan arewa yake son wannan tekun to ko man fetur baya so haka to amma idan ka kalli map din Najeriya zaka ga tasawirin Najeriya zaka ga wani zane ya fito daga dama daya ya fito daga hagu sun hada a tsakiya sannan sun gangara kamar sun raba Najeriya biyu to wannan River Benue ce da River Niger suka hadu shine aka samu confluence of rivers suka hadu waje daya daga nan suka gangara cikin teku to ta inda za a yi wa aikin wannan hako tekun ka fuskanta ko shine wannan dan zanan na tsakiya da ishigo shi za a yi ta hakewa inda jirgi zai shigo shi za a yi ta hakewa to amma da dab da zabe izo sai aka zo aka kaddamar da tashar jirgin ruwa a Baru wanda titin da za a hake jirgin ya iya tafowa ba a taba shi amma aikin komai ba amma yanzu ga duk adin arewa ya yaudare da cewa an yi mata tashar jirgin ruwa zai fara zuwa
dama zan ma wannan
tafiya to ai har
kafin zabe sun ta an ta turo hotuna ana cewa arewa ku kwantar da hankalinku an fara jawo muku teku gashi nan ma kai akwai wanda suka ce ma an fara debo kai
to ai har kaddamarwa an je an yi
karewa makin
in baka manta ba har kaddamarwa an je an yi a Baru amma abinda nake gaya ma wallahi ko kwale-kwale ba zai iya zuwa daga teku zuwa wannan barin ba to saboda haka duk su kuma irin wasu ayyuka da dukiya da ake kashewa wanda gabaki ɗaya akwai lokacin da mafi yawan budget din Najeriya wajen ka gade ko fiye da rabin budget din Najeriya yana area su anan ake musu capital project to yau gashi sun fito suna cewa su ma sun fi kowa wayo Allah gwamnonin su ba sa iya tafuka komai to saboda haka in za su wannan kukan
ya kuma arewa
ya arewa ya rago bangarorin Najeriya da su basu san ma ana yin wani abu ba
to kaga kenan akwai bukatar TY Danjuma ya fadi menene wannan abun domin a gyara gwamnati ta kira shi ta neme menene wannan abun dan kada a tafi da gembo a rufe ana tafiya kuma ba zai warke ba
to ai musamman idan kai la'akari na gaya ma yana da vast experience yana da
wato kwararre ne
kwararre ne a harkar tsaro yayi ministan tsaro yayi shugaban sojojin Najeriya ya jagoranci sojojin Najeriya a lokacin yakin basasa sun kama a headquarter in Tawaye to ya kamata a ce ko kuma akwai wasu mutane ne da suke haifar da wata kita murmura da gwamnati ta ne ta nufi wannan hanyar da ya kamata tunda kaga
a cikin magana batun Boko Haram akwai kidnapping akwai harkar smuggling ko dan saboda wannan abu ma ya kamata gwamnati ta neme shi ta ji me yake so
amma a cikin irin lafazan da aka yi
a gurin
a wajen ana magana cewa shugaban kasa ba shine in control ba
wannan magana suka fi mai da kai
sun yi wannan maganar to kaga duk wannan ita
ma kamar wasu ne suke juya kasar
yake suke juya kasar
shi yasa su ma suke ganin kamar an aje su a yi
to saboda haka ya kamata ko menene ko issue dai na tsaro ko kuma waɗanda suke abu ya kamata dai a matsayin sa na tsohon mai kishin Najeriya a jashi a kusa ya bada menene maslaha menene zai kawo warwarewa wannan abun
baran je ga Comrade Bello Basi ka ji kitin murmurar da take neman kunno kai har shi tsohon ministan tsaro lokacin Obasanjo a Theophilus Yakubu Danjuma ga irin kalaman da ya fada yace in yayi magana to fa Najeriya ba za su sake yin bacci ba
da a ce ba TY Danjuma bane ya fadi wannan maganar zan iya cewa wata magana ce wacce za a fito da ita ko binciko wata badakala wacce take damun talakan Najeriya amma jin irin wannan magana daga bakin TY Danjuma kai ka san cewa duk wanda yake bibiyar al'amuran yau da kullum a cikin wannan kasar ya san TY Danjuma yana ɗaya daga cikin mutanen da suke maganganun tunzira mutane a wannan kasa domin a yi hargitsi kowa ya san irin maganganun da ya a baya na nuna cewa al'ummar garin sa su dau mataki akan kansu su tsara kansu wanda yayi waɗannan maganganun a baya gwamnati ba ta komai akai ba wato irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a kasar nan kasancewar an san cewa idan akai babu abin da za a iya yi sannan kuma akwai mutanen da a kasar nan ba wai kamar sun fi karfin doka ba kowa ya san sun fi karfin doka doka bata kansu shi yasa kowa yakan iya fitowa ya faɗi maganar da ya ga dama saboda ya san babu wani abu da zai iya biyo baya wannan bawan Allah TY Danjuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar Najeriya waɗanda suka ci albarkacin dukiyoyin Najeriya saboda idan zaka kirga muggan masu kuɗi ɗan sauran gaba eh muggan ake magana in ka ce manya kana magana kuɗi na hankali ana ma magana kuɗin da hankali ba zai dauka ba ana magana muggan kuɗaɗe a yanzu karka manta akwai babbar rijiyar man fetur din nan wacce take OPL 246 ita ce a hannun sa wacce ake magana dimbin dukiyar da yake cikin wannan rijiyar ya kai wajen rabin trillion na dalar Amurka ba kananan kuɗaɗe bane
rabin trillion
na dalar Amurka wato ka gane abubuwan da suke faruwa a wannan kasar malam Muzamil idan aka ce dan adam zai tsaya ya rinka bibiyar yadda halin da yake ake ciki a cikin wannan kasar zuciyarsa za ta iya bugawa TY dan Jima da a ce ba shi bane ya faɗi wannan magana zan dauka cewa wannan wani abu ya hango wanda ya daga mai hankali domin yana son a gyara wasu abubuwa amma in ka kalli inda ya faɗi maganar da kuma maganar da ya faɗa kamar yana kokarin ya tunzura waɗansu mutane ne waɗanda suka ci gajiyar gwamnatin nan fiye da kowa a cikin wannan kasa misali yanzu nan barista yayi magana akan bar report an yi magana akan Mambila an yi magana akan waɗansu abubuwa bari dan yi tsokaci kadan akan maganar barista akan bar report abin takeici ne da kasawa a kasa irin Najeriya sannan kuma abin zubar da mutunci ne ga gwamnati irin gwamnatin shugaba Buhari wacce talaka ya kawo ta da karfin sa da kudin sa a ce an zo a ce shugaban kasa ya zo da presidential convoy an zo da ministoci an zo da gwangwani tawaga ta shugaban kasa an zo an bude abin da babu shi abin da ba a gama ba wannan bar report din da ake magana wannan bar report din da ake magana bana jin akwai wani aiki a kudancin Najeriya da shugaban kasa zai tashi da kansa a je a bude ya san ba a gama ba amma mun nan arewacin Najeriya kaga wannan abun akwai zubar da mutunci dan kasa da dama masana suna tunanin cewa akwai yaudara sannan kuma ba a yi tunanin cewa gwamnati ko da gwamnatin Obasanjo ba ta taba yin irin wannan abun ba a zo a bude abin da shi shugaban kasa ya san ba a gama ba sannan kuma a zo
kuma an masa rufa-rufa
in rufa-rufa ne kamata yayi mu ji an fito da sunan mutanen da suka mai rufa-rufa kuma bai kamata a ce shugaban kasa da kansa ya zo ya bude abin da bai tabbata an gama ba ai mulki ba wasa bane malam Muzamil
in kana shugaban kasa ba tune na wakilci wani je ka duba min kallo an gama yayi an gama da abin da shugaban kasa zai aiki kenan
bari in ga maka wata magana babu mutumin da zai je ya bawa shugaban kasa report na ƙarya in ya san cewa in yayi ba zai ci banza ba shugaban kasa ai ba wasa bane taya zaka zo ka bawa shugaban kasa report na ƙarya har a je a bude abin da an san ba a gama ba kaga wannan yaudara ce kuma in gaske ne magana da ka faɗa kamata yayi mu ji bayan wannan abin ya faru shugaban kasa an fito da sunayen mutanen da za a hukunta su kuma a sanar da ƴan Najeriya domin ya kare mutuncin sa cewa waɗannan mutanen kaza da wani sun yaudare ni akan wannan aikin kuma ga hukuncin da za a musu sai dan kasa idan ne yaudara shugaban kasa amma duk da zabi aka zo aka yi wannan abin wanda duk dan kasa zai dauka cewa an yi wannan abin ne domin a yaudare mutanen arewacin Najeriya kuma idan ka ce wannan abin da ya faru akan Shibar Fort ya zake da Mambila Mambilan nan an dade ana yaudaran mutane da ita daga baya ban zancan Mambilan nan yazo ya tafi babu shi sannan bayan Mambilan nan ka kalli titin da aka rinka yiwa mutane rainin hankali akan wannan titin Kano zuwa Abuja akwai sharhi sosai da tsokaci wanda kwanakin baya mun tattauna da kai akan wannan titin Kano zuwa Abuja ya kamata mu samu lokaci mu zauna mu fashin baki sosai akan wannan titin shekara biyu har yanzu duk wanda yake bin wannan hanyar idan har yana da alaka da harkar kasa ya san cewa har yanzu ba ai kashi 20 cikin 100 na wannan aikin
gabaki ɗaya
duk wannan tsawon lokacin shekara biyu an yi wannan titin a lokacin Babangida duka ban gama binkicen daidai lokacin da aka gama wannan titin ba amma a lokacin Babangida complete titin bana jin ya wuce shekara biyu aka gama shi duk da bani da tabbas akan lokacin amma lokaci zai zo zamu shari'a akan wannan abu amma yanzu a ce shekara biyu har yanzu ba a kai rubin wannan titin ba duk wata sabga da kasan ana yin ta arewacin Najeriya malam Muzamil idan ka bincike ta zaka ga cewa wasa ce
yanzu titin da
ka shirayi kan mutane ma kace rai ka yau shi sai na ga maka a yanzu dan ba magana titin muke ba dan kan mu sauka daga kan magana shi tiwa dan jima mu zo ta magana dole zamu samu lokaci mu sharhi sosai akan matsalar titin a yanzu in zauna in bude maka abin da yake faruwa akan titin nan zuciyarka kai kanka ba za ka ji dadi ba amma with time zamu zo mu tattauna akai magana ta TY dan Juma in gwamnati ko da yake shi karan kansa ya san babu abin da baya kasar nan ne shi sai ya fito faɗi wannan magana amma ina ba wa gwamnatin shugaba Buhari shawara shine cewa shi mulki a ko ina da kake gani adalci shi yake ba wa gwamnati zaman lafiya rashin adalci baya samarwa gwamnati zaman lafiya a kowace irin kasa da ka sani a duniya kuma mutumin da kai wa rashin adalci kar ka dauka zaka mallake shi mutumin da kai wa rashin adalci dauka zai tsoransa kake ji to saboda haka shi shugabanci gabaki ɗaya mas'uliyya ce ta adalci shine jigon shugabanci kamata yayi duk mutumin da ya fito ya faɗi magana mara kyau a ƙasar nan a tume shi wannan bawan Allah a matsayin sa na wanda yana ɗaya daga cikin jagororin Najeriya yana ɗaya daga cikin waɗanda suka san kisisi na da kissa tsaro a ƙasar nan kamata yayi a ce gwamnati kar ta kyale wannan mutumin ya tafi a haka akan wannan magana tun kwanakin baya kamata a ce an gayyaci ciwa dan juma shin irin maganganun da yake faɗa me yake nufi amma a yanzu idan gwamnati ta kyale shi wannan magana ta tafi a banza akwai tsananin kasawa da gazawa da yake faruwa sannan irin waɗannan maganganun waɗanda suka fi su za su biyo baya domin shi a shekaran jiya yayi babu wani mataki da aka dauka jiya yayi babu wani mataki da aka dauka yau yayi ba matakin da aka dauka kaga gobe da jibi zai yi sannan ƴan uwansa da dama irin su sore waɗanda suke zuwa su yi maganganu na batanci ga gwamnatin shugaba Buhari sakamakon suna ji a ransu cewa tsoran su gwamnatin take ji shi sai wannan abun yake faruwa amma idan shugaba Buhari ya dau mataki na gaske akan wannan abun shine gwamnatin sa za ta yi kyau bai kamata a ce wai gwamnati kamar ta shugaba Buhari malamin Zambil babu abin da talakan kasa yake tunawa da ita sai cire tallafi sai karin farashi sai karin haraji sai rashin tsaro sai talauci wannan wani irin an kana magana malamin Zambil yanzu an rage boko haram waye ga maka jiya nan Professor gwamnan Maiduguri tunamin sunansa yake shawartar Minister of Defense da ya je Maiduguri cewa su yi kokari su kwato local gamman guda uku da suke hannun boko ɗan boko Haram sannan kuma a lokacin kafin wannan an san magana satan mutane a yanzu fa yadda ake cinikin dan adam kamar bujimin sa sati biyu da ya wuce baya a nan hanyar Kaduna zuwa Abuja mota biyu aka diba ta mutane shekaran jiya nan aka dau hakimin birnin Gwari shekaran jiya nan hakimin birnin Gwari sannan a yanzu maganar matsalar boda da kake magana akwai mutane da yawa da suke zargin cewa yanzu an kulle boda mutanen da suke shigo da kaya suna amfani da waɗannan ƴan tawaye su zo su kori jami'an tsaro su shigo da kaya a fita da kaya kaga kasar tana nema ta nuna kamar babu wata jajirtaccen gwamnati take dauka mataki kaga matsala ta security babu wani ci gaba da aka samu a matsalar security
Allah ya kyauta ya kawo mana dauki a wannan kasa ta mu Najeriya ba mu wata kasa da ta wuce Najeriya shine hikimar wannan shiri ma an karar da mahukunta inda hankalin su bai kai ba domin daukan mataki Allah ya sa mu dace
amin
cikin makon nan har wa yau waɗanda ake ganin su aka zaba domin su hidimtawa al'umma sai aka yi wani abu mai kama da sun je suna hidimtawa kansu ina magana akan majalisun dokoki sai muka ji labarin cewa an ware kuɗi a cikin kasafin kuɗi ko babu shi ma a cikin kasafin kuɗin ake surutu kuɗi har naira miliyan 37 waɗannan kuɗi miliyan 37 an ware wa majalisun dokokin ƙasar nan za su yi wa inda suke zama kwaskwarima yabe da fenti da dai sauran makamanta abuwa irin wannan naira miliyan 37 kuma shugaban ƙasa ya sa hannu ya yi je musu jisi za a ba su wannan kuɗin barista ga yanayin da ake ciki ga kuma ƴan majalisa kuɗin da aka ware musu ya ka kalli wannan abu
magana fi sabilillahi dangane da wannan kuɗi da aka ce an ware naira miliyan 37 saboda a gyara mazaunin majalisa ka san shi kansa
wai zuba take ne tana yuyu ne ana
to ai idan ka yanzu wannan kamar jawabin da naji shi na karanta na shi Senate President ma'ana shugabannin wannan fa aikin phase 1 za a fara
mataki
na farko saboda haka shine za a yi renovating din wasu abubuwa ma'ana aiwa abubuwa kwaskwarima penti like da irin dakin da suke yin meeting da wannan ya sunan kubba ta majalisa
ta saman nan
hasumiya bacin kubbar ta tsakiya wannan tulluwar to hadda ita za a gyara a cikin
wannan ita za ta ci biliyan 2 watakila
to waɗannan gyare-gyaren shine aka ware man naira mai gugun naira miliyan 37 wanda kaga a ƙasar da talaka yanzu talaka ake fama da harkar rashin wadatattun asibitoci ake fama da matsalar rashin ingantaccen ilimi ga ƴaƴan talakawa ake fama da matsaltsalo na titi ake fama da matsalar tsaro ƴan kidnapping dinnan da makamancin haka to ni a fahimtata akwai misplacement of priority ma'ana
ana kai wani abin Aisha inda bai kamata
ba inda bai kamata ba kaga kamar yanzu bacin wannan kudaden da aka ware idan ka karanta Daily Trust ta jiya ta yi dogon sharhi akan waɗannan akwai wani sakataren hukumar ma'aikatan lafiya publicity sakataren su abinda yake cewa a wannan kudin da za a ware a ce za a gina irin abubuwan da suka safi primary health care irin wuraren kula da lafiya na kusa-kusa da al'umma kowanne
a wa primary haka kowa ko na
eh kusa da unguwanni kowanne a ware masa naira miliyan 10 to za za a samar da irin waɗannan asibitittuka na unguwanni da lunguna da sakuna a ce an ware naira miliyan 10 to wannan zai zama to matakin irin wannan wuraren kula da lafiyar zai zama to yana kankankan da na ko ina a duniya
to
yace kuma idan aka yi haka da wannan za a samu irin waɗannan asibitittukan guda 12,312 da 333
da wayannan kuɗin da aka
da wannan kuɗin
na kwaskwarima
kawai
da zasu kuma shi ma na matakin farko za a zo na biyu
na matakin farko za a zo na biyu to da za a samu irin waɗannan asibitittukan na kusa da al'umma za a samu guda 12,333 wanda kaga idan ka tsaya ka dauki yawan local government ɗinmu da ake da shi a Najeriya to da kowace local government da kowace local government at least zata samu guda 30 yanzu ka ce Kano municipal ka zo ka yi irin waɗannan asibitittukan shaka tafin da shauransu wanda yake masu kyau wanda duk duniya wanda za su iya tunda abin da yake
wanda ko baturin America in yazo zai iya zuwa ya sha magani anan
abin da yake
shi daidai kamar a America ya sha
haka yace za a yi 12,332
amma barista mu rika sara muna duban bakin gatari sau da yawa ana cewa idan mutum ka bashi ajiyar dukiyarka
yes
idan baka wadata shi da dukiya ba sai ya cita ka mutanen nan su suke mana dokoki idan baka kawata musu gurin zaman su ba baka wadata su da albashi ba anya ba za su bige su rika yin dokoki na san zuciya ba
to ai abinda za ka yi la'akari ba irin wadatar da ba a yi wa waɗannan mutanen ba kawai dai mutane ne da suka zama babba da jaka kawai kowa kokari yake yi a handumu dukiyar talaka a bashi ya ƙara zubawa a tumbinsa ko a dogon aljihunsa saboda haka idan ka tsaya ka kalla duk wani abu da yake ciwo talaka rai a Najeriya to bai samu kulawa a budget din Najeriya kamar inda majalisa ta samu ba su fa an ware musu kuɗi a budget din Najeriya naira biliyan 125
kudin su gaba daya yafi na kasafin kudi na noma
yafi noma yafi na lafiya yafi na ilimi
na din Najeriya gaba
daya yafi na din da Najeriya gaba daya to saboda haka zaka ga ita gwamnatin kamar iyakacin su ake musu kuma waɗannan mutanen zaka ga da yawa a cikin su akwai tsofaffin gwamnoni suna cin wannan kudin kuma suna karɓar pension garin su ina adalci dauko America ka gani ai America ita ce manyan kasashen da
ake an ce sanata a Najeriya ko shugaban sanatoci ne yafi shugaban kasar America daukan
to ai ba ma abun nan ba gwamnoni irin waɗanda suke da wannan jumbo salarin wannan pension din da ake ba su na a ce duk wata za a ba wa sanata irin wannan miliyan 10 wanda aka soke a zamfara to wannan idan ka hada ya ninka albashin prime minister Ingila guda biyu
subhanallah
wanda kawai kai gwamna kai to kaga idan ka kai la'akari da wannan sannan kuma in za a yi irin gidaje na talakawa da za a ba wa talakawa dama su ma su sama su mallaki gidaje kamar irin gidajen nan na Amana City irin na su Konkwasiya to shi ma za a gina gida guda 12,630 wanda in za a giggina shi a bawa talakawa kowa i mallake shi ya dinga biyan kudin a hankali ko kuma a siyarwa da talakawa sannan in aji za a gina shi kuma za a gina aji standard aji irin wanda ake yi a kasashen turawa za a gina 10,360 shi ma to saboda haka zaka ga ita majalisar nan ai manage suke yi to ya kamata kowa inda dan Najeriya yake manage da rayuwarsa a ce to shi ma ana gudanar da tsantseni kuma Haji Muzambil wani abu da zai baka fargaba da bantakaici ita majalisar nan fa an gina ta ne akan naira biliyan 7
afuwa ina fama da mura
ita majalisar nan da ake cewa yanzu za a zo ba farushe ta za a yi a sake ginawa ba to ita kanta ginin da aka yi mata ka fuskanta ko an gina majalisar ne akan naira biliyan 7
amma ba akwai tazarar lokaci kudi sun karu abubuwa sun abin nan
yanzu duk karuwar da kudi yayi da makamancin haka yabe fa za a yi da fenti da gyare-gyare a ce ya zo ya ninka din da aka gina ta ya kai kusan so biyar akan wannan gyara ai ka san da gyara a ciki kuma abinda zamu yi la'akari da shi wannan fa ita gwamnatin gwamnati ce da ake karajin cewa gwamnatin masu gaskiya ce gwamnati ce da ake karajin tazo ta taimaka wa talaka gwamnati ce da talaka yake da confidence akan ta amma kamar yanzu inda kullun ake yin koke-koke ka dauki Kaduna zuwa Kano abinda ake cewa titin Zaria Road ya zama death trap kamar tarkon mutuwa ne mutane da yawa manya-manyan mutane yan Najeriya ba da darewa ba Umar Sa'idu Tudun Wada da yawa da yan Najeriya Allah ya karbi ransa a abun nan wallahi akwai wani aboki na da ya taba zuwa yi karatu a Belarus ike ga mun karatun medicine yayi da idawo sai ike ce mun fa shi har yayin zaman sa idawo Najeriya bai taba ganin gawa ba hatta irin abin da ake koyar da
to ba sa mutuwa ne
hatta aiki da ake eh ai ya ga mun dalilan
eh
ice hatta irin aiki da ake koya musu na a dauko su kutun din gawa ai da sattin dinta a koya wa dalibai da suke koyan aikin medicine ba gawar da za a koya musu sai dai a samu dan mutum mutumi
ai don nan
ai gina dan mutum mutumi mai
siffar mutum wato haka yake haskawa an yi tsare-tsaren da an kiyaye lafiyar ka ba a fiye mutuwa warkaci ba tashi ba
sai na tambaye shi mai isa i fada haka sai yace to ai duk sababan mutuwar babu
an tare su
yace na farko ba za ka sha ruwan da zaka hadu da typhoid ba
ba sauro bare kai malaria
ba sauro ballanta na kai malaria
kiki
ba pothole ba kwazazzabo ba abun nan ballanta na to kuma waɗannan abubuwan idan ka dauke malaria idan ka dauke typhoid idan ka dauke cholera idan ka dauke hadarin mota da yawa rayuwar yan Najeriya za a yi sabon dinta
wai aina ne wannan kasa kai wannan abin fa
wata kankanwar kasa ce a irin jamhuriyar Russia da tabbabballe Belarus to saboda haka zaka ga ya kamata a ce gwamnati ta tausaya wa al'umma abinda ifi shafar al'umma a ce shi ake maida hankali ba abinda wasu tsirarun mutane ne za su mori da shi ba
Allah ya sauke comrades barin dawo ga sashinka kai architect ne harkar zane da harkar abubuwa na guri da gine-ginen da waye da harkar kuce to kuma kwatsam ga ka a cikin wannan shiri ana magana akan wannan kudi naira miliyan 37,000 da shugaban kasa ya rattabawa hannu ya sa halewa yan majalisu su kwaskwarima a guraren ofisoshin su da inda suke zama me zaka ce
wato duk inda jagori biyu suka yi tarayya karkashin bukata daya shi fa talaka sai yadda ta yi gaba da shi masana sun dade suna magana cewa tunda har aka bari majalisar zartarwa ta samar da majalisar yin dokoki yanzu abinda talaka zai gani ba lalle bane ya ga abin da ya dace a cikin wannan kasar kar ka manta kwanakin bayan shugaban kasa ya kaiwa majalisa list din mutanen sunayen mutanen da suke da manyan laifuffuka a EFCC kuma majalisa ta kauda kai ta tantance masa su akai musu bukamin ministoci wanda hakan ya saba da aikin majalisa na wannan tantancewar tunda an kai musu ne domin su duba su ga masu laifi ne suna da cases a ki tantance su amma suka tantance wa shugaban kasa kai daga karshe ma shugaban majalisa ya fito yace duk abin da shugaban kasa yazo musu da shi za su yadda saboda haka dan su ma an rama musu da wannan abin ba wani abu bane bari dan yi tsokaci dan akan wannan mas'ala ta wannan kudade naira miliyan
37,000
na kawai a gyara mazaunin majalisa na farko dai shin wannan majalisa tana bukatar a gyara ta Malam Muzamil me yasa ake kokarin a saka wannan buggan kudade a wannan kawai gyaran majalisa sannan me yasa wannan abun yake faruwa a gwamnatin shugaba Buhari na farko dai in ka kalli wannan kudade ka kalli 6 geopolitical zone da muke da su a cikin kasar nan a kowace political zone da ta kasar nan za a iya yin project wanda muke ga mai project wanda ya dace tonki project wanda za a yi asibiti ko a yi babban makaranta ko a yi wani abu da ya dace idan ka kalli naira biliyan 37 a kowace political zone a kasar nan za a yi asibiti na naira biliyan 6 da naira miliyan 166 da naira 637 a kowace political zone a kasar nan sannan idan ka dawo state muna da state 36 a kasar nan a kowace state za a mata babban aiki na naira biliyan 1 da miliyan 27 da naira 777,000 da kwabo 77 sannan idan ka dawo muna da local government 774 a kasar nan a kowace local government a kasar nan a cikin wannan kudin za a yi mata aiki ko a yi wannan local government din makaranta ko a yi mata asibiti ko kuma a yi wani abu wanda zai samarwa da al'umma sauki a cikin wannan halin da suke ciki na naira miliyan 47 da naira 803,000 da kwabo 57 kaga irin wannan abubuwa suna faruwa a wannan kasa kuma a gwamnatin shugaba Buhari abin takeici ne abin ciwo ne abin bace rai ne ba sai an ga ya maka wannan majalisar bata bukatar wannan kudin ba ko mashayin rake akan titi ya san wannan kudin sun wuce mizanin hankalin da mutumin da ya san harkar gini ba ma mutumin da ya san harkar gini ba a mashayin rake akan titi ya san wannan abin bai dace ba bai tantanta ba a kasar da ake saka wa talaka haraji duk da halin da yake ciki a cikin wannan kasafin kudin aka samu gibi aka rasa yadda za a ciki ake tunanin cewa duk musifar da aka sa talaka a ciki yanzu bar a kara masa haraji na bat domin ya cike kasafin kudi kuma a dawo ana yin irin waɗannan abubuwan akwai kasawa da gazawa da kuma tsananin rashin tausayin talaka a cikin wannan abin bari in baka wani misali kwanakin baya nake karantawa a majalisar Liberia nan Liberia fa ƴan majalisa sun raba albashin su kashi biyu kashi biyu domin a cike gibin kasafin kuɗi Liberia ba su
kowa ya hakura cire mai rabi
wato in ka bibi ɗan majalisar Liberia duk wannan allowance din wanda
hankali ba zai dauka ba ma dalilin ciwo bashin suka ce kar a ciwo bashin na cike gibin su sun yadda a zaftar albashin su a saka a ciki
to amma kage yanzu a kasan nan
Allah ya sa shekara mai zuwa idan za a kasafin kuɗi ɗan majalisa su ce a rage musu rabin kuɗin a ciki a kasafin
wallahi ba za su faɗa ba Allah ya sa amin amma wallahi ba za su faɗa ba ka ji na muka wannan rantsuwa ai wato ka gani idan kifi ya so lalacewa ta kake lalacewa ka kalli duk irin bukatun da ake fada shugaban kasa a baya a yanzu akwai abin da aka rage babu abin da aka rage duk irin yadda ake fataka da duke dan Najeriya babu abin da ya canza sai abin da ya karu saboda haka da a ce an ga sample daga fada shugaban kasa ta rage wa kanta irin waɗannan abubuwan ko kuma an ga misali na tausayawa talakan Najeriya to akwai yadda da kuma jin cewa irin waɗannan abubuwan za su iya faruwa mun shi shiga majalisar nan ba ta da bukatar wani gyara wanda ya kai naira miliyan 1,000 ma saboda haka duk dan Najeriya wanda bai taba zuwa majalisar nan baran da ya je majalisa malam Muzamil sai ya rinka tunanin anya a cikin Najeriya yake billahi lazi iskar da take kewayawa da kanshin da yake kewayawa a majalisa idan kana irin wuraren mu ba na jin zaka taba jin irin wannan abun ba ta da bukatar
yake sawa iskar
ai wato ka gane ko waje ne to feel sense of belonging ke feeling sense of belonging
ka zo
wajen ka ji ka zo wajen ji zaka ka zo wata duniya daban kamar ba a Najeriya kake ba amma wai wannan wurin ne za a debi muggan kudade a kasar da ake karawa talaka haraji a kasar da ake cirewa talaka tallafin mai a kasar da ake kokarin a cirewa talaka tallafin karatun jami'a yadda karatun jami'an ma zai gagari dan talaka a kasar da a kullun ana ciwo mata bashi na tashin hankali wanda masana suna tunani cewa malam Muzamil nan da shekara biyu albashi ba za a iya biya ba in ka kalli ba lokaci da zamu zauna ni fashin baki akan basukan da aka ciyo da irin kudin ruwa da ake biya da wasu abubuwa anu akwai abubuwa da dama kwanakin baya akwai abin da muka zauna muka fitar billahi lazi la ilaha illahu malam Muzamil bari in ga maka in aka ci gaba da tafiya haka nan gaba ka dan kasar nan albashi ba za ta iya yi ba kuma wannan bala'in talakan kasar nan zai shafe su ba dukkanin su Najeriya ba ta da wani amfani a wajen su saboda ba abin da suke a Najeriya sai mulki ƴaƴan su ba abin da suke a Najeriya idan Najeriya ta shiga masifa talaka ne a cikin masifa saboda shine daga nan in zai tafi daga nan zuwa Kaduna ko wata jaha rayuwarsa tana cikin risks amma su daga nan zuwa London ko daga nan zuwa Russia ko ta kasa jirgi ne a lokaci guda idan Najeriya ta mutu za su tattare da su yana su tafi talaka ne a cikin wannan masifa da ku kashe ta malam Muzamil I'm telling you bashi da kake gani baya taba barin talakan kasa ya ci gaba
to amma haka bashi yanzu comrade naira biliyan 37 idan aka kashe ta din da gaske ba a taba ba majalisin nan za su gyaru
ba wani yin gyaru a yana zuwa malam Muzamil ni a fahimta ta ma kamata ya gwamnatin shugaba Buhari inda gaske ake a ba da bill of quantity na wannan abun bill of quantity kasafin yadda za a kashe wannan kudin a saka wa ƴan Najeriya
ko wai gani
za a ci minti 50 yawa to shi muke cewa bill of quantity billahi lazi la ilaha illa huwa malam Muzamil bana jin cewa za a iya sako bill of quantity na gaske wanda za a zo a raba wa ƴan Najeriya CBB kasafin kudin da aka ware na wannan gyaran saboda kana ganin wannan gyaran ni era biliyan 700 malam Muzamil ba kananan kudade bane 37 ba kananan kudade bane project na naira miliyan 500 idan kana yi wani lokacin sai ka ji kamar ka fadi project na naira miliyan 500 in kana yi gani zaka yadda ka san zaman duniya ka yayi gita wannan ya kamata a duba wannan abu kuma ina shawartar gwamnati idan wannan abun ana ganin cewa da gaske ake a dauko bill of quantity din nan wannan kasafin da aka ware ai dole ne akwai consultant daga quantity surveyors akwai consultant daga architect akwai consultant electrical engineers civil engineers mechanical engineers duka kowanne idan ka tattara idan suka kawo akwai bill of quantity akwai zanen su da za su kawo in suka kawo za a samu consultant na quantity surveyors zasu fitar idan suka fitar a dauko wannan abin daga bangaren consultants sannan a dauko daga bangaren contractors din a hada su guda biyu a lika wa ƴan Najeriya su ga yadda za a kashe wannan kudi in dai da gaske ake
to ba lokaci kuma muna so abu uku zamu tattauna akwai batu na ƙarshe da nake so mu dan kalle shi shi ma a gurguje barista na dawo gare ka akwai Muhammad Adoke wanda kusan tsohon attorney general ne na Najeriya shi ma akwai balakala ta kudin man fetur da take kansa wanda yanzu haka ma har an kamo shi an danka shi gurin hukumar EFCC badakalolin man fetur suna da yawa amma ga shi an samu nasarar kamo shi akan wasu kudade da ake ganin hadin baki ne da wasu kamfanunnuka da abubuwa daban-daban me zaka ce a gurguje akan sa
da farko zaka ga shi Bello Adoke
kokon
minista ne na shari'a a Najeriya wanda kuma akwai wata almundahana da aka yi da ikai na dala biliyan 1 na dukiyar yan Najeriya wanda yake da alaka da wannan malabu
dala biliyan
ɗaya ne wanda take da alaka da malabu
wai dala miliyan kuka ce dala biliyan
biliyan ɗaya
wai nawa kenan a kudin Najeriya
yake wajen naira miliyan 700
miliyan 700 da wani abu su wayannan ƴan majalisa da muka gama shari'a kansu miliyan 37 shi kuma naira miliyan 300 da wani abu ake tani
ai wannan ma daban ce akwai wata bayan wannan jira nake barista ya gama
to kaga amma shi a wannan scandal din da ake ciki
badakala
da ake ciki to kotu ta ba da warrant of arrest a je a kamo shi saboda ya bar Najeriya tun wancan lokacin anya anya dawo bi dawo
lokacin Obasanjo ne shi ma ko lokacin
a lokacin gwamnatin Jonathan yayi
to Jonathan
to saboda haka bacin kotu ta bada wannan warrant of arrest a kamo shi to kafin yanzu akwai kotu dai a Najeriya da ta bada hukunci cewa shi Bello Adoke a cire sunansa daga abin da ya shafi wannan scandal din saboda a fahimtar su ba shi da ruwa da tsaki da wannan maganar
to waye ke da
akwai justice Murtala Nyako ta ba da uda a cire sunansa daga wannan kunshin charge to bacin haka kuma sai EFCC ta kara shigar da tuhuma to saboda haka a wannan tuhumar da take gaban kotu saboda haka lawyer sa yaje yi challenging din wannan cewa ai already wata kotu ta taba bada order cewa a cire sunan Muhammad Bello Adoke daga cikin kunshin waɗanda ake caza da almundahana akan wannan badakalar malabu din da aka yi. To saboda haka shi kuma wannan cire shi da aka ce ayi wannan sai ba shi dama idawo kasar Dubai wanda already su kuma already an sa Interpol yan sandan kasa da kasa su farauto shi duk inda yake a kamo shi. To saboda haka an kamo shi kuma an kawo shi Najeriya kuma a yanzu abinda ake ciki kotu ta sake bada order cewa a ci gaba da rike Bello Adoke. To saboda haka ni a fahimta ta duk wanda yace kwabar Najeriya ko waye ko Bahaushe ko Iyamuri ko Bayarabe
ko Igala ko waye
a dora shi akan matsayin adalci ka fuskanta ko kafin wannan badakalar ta Malabo badakaloli kala kala sun fara a Najeriya. Akwai kamar yanzu Dizani wanda a cikin waɗanda suka ake zargin sun saci dukiyar Najeriya zaka ga to irin su Dizani Alison Maduke to sana daga can gaba gaba a lokacin da take ministan man fetur a lokacin gwamnatin Jonathan. To ko Jonathan bai kai ta baza mulki a zaman da ake yi na executive council meeting ba
kamar
yadda take wanda an alakanta sunan Dizani da sace dukiyar Najeriya wanda ma ake ganin ba a taba yin irin sa ba kuma kasar da matan nan take yanzu tana London tana England. To tafi role din da za ta taka rawar da za ta taka a wajen kamo ta a kawo ta Najeriya yafi abinda Dubai za ta taka rawa akan irin su Muhammad Adoke. To fa amma har yanzu Dizani kwanan nan an yi gwajjan kayayyakin ta to har yanzu ni na rasa
ta yi waya ta wajen miliyan 100 ne ce waya da ta yi Dizani
wata waya da ake ganin gabaki gaba ɗaya ta gwal ce wanda kaga
halo
kaga irin waɗannan abubuwan almubazzarancin. To ni sai nake ganin in dai za a budare da rana a kamo Bello Adoke wanda shi yana ganin a wani kadamin ma har kota an cire sunansa daga kunshin wannan tuhumar me ake yi ba a kamo Dizani ba wacce kuma ko tafiya za a yi a ƙasa ai Ingila ta fi mu kusa da akan inda Dubai
kuma fahimtar juna ma Ingila ba ita ce uwar ɗakin mu ba
kuma da akwai fahimta kuddu
tunda shugaban ƙasar ma ya ji ya kulla alaka duk wannan alaka.
To saboda haka menene me ake yi ko bacci ake yi akan ita wannan Dizani din
da
ba a kamo ta an kawo ta Najeriya yes
ita ma shuru kake ji.
To ai abubuwan da shi isa nake gaya maka yau da a ce Najeriya mutunci da wayo Allah da za ta yi Allah ne kadai isan shi wanda kuma waɗannan kudaden da ake zargin su Dizani da shi da sun abun nan to da waɗannan bashin da ake ta cewa da ba batun
wallahi sai mu ba wata kasar ba
kudin da za a karba a wajen ta kadai. To amma ni na rasa sakacin da ake yi ai yau tana can an kasa
barin je ga Komar Bello Basi Muhammad Adoke din nan badakala harkan man fetur din nan da kudaden nan da ake tuma sai yanzu ya shigo hannu me zaka ci
wannan case na Muhammad Bello Adoke case ne wanda in ka dauko dogon tarihin sa yana da alaka da abubuwan da suka faru tun lokacin abacha amma saboda karancin lokaci bari mu katse shi kadan case ne wanda ya fara akan wannan region man fetur wato Molabo OPL 245 wanda take shi wannan Molabo din shine na company ne na Don Etete former minister of petroleum a lokacin General Abacha. To Molabo Oil and Gas kamfanin sa ne wato Molabo Oil and Gas wanda General Abacha ya babba su aka bashi amma tare da zai biya kudin registration ko kudin da za a baka rasu din ka biya dala biliyan 20 a lokacin sai ya biya dala biliyan 2 kaga akwai dala biliyan 18 to wannan ragowar kudin sai ya zamana cewa lokacin Obasanjo da aka zo sai Obasanjo ya so ya saita ya kwace da gojen Don Etete a saida wanda hakan bai yi ba daga baya dai har ya tafi kotu in ka dawo zuwa lokacin Jonathan bari mu katse mu zo zuwa kan lokacin Jonathan daidai lokacin da ake abin da ake zargin shi Muhammad Bello Adoke abin ya faru a lokacin an samu reconciliation tsakanin Molabo da shi bangaren gwamnati wanda ake tunanin za a saida wannan company Shell wannan kamfanin wato Malabo OPL 245 wanda a rijiya ce ta man fetur. To a wannan saidawar su EFCC sai suke zargin cewa an yi amfani da kamfanin Shell saboda kamfanin Shell ana zargin ya taimakawa gwamnatin Jonathan da wasu muggan kudade wanda aka yi yakin neman zabe da su a wannan lokacin. To sai ake tunanin sakamakon wannan abin akwai alaka da ta faru wacce aka saida abin a farashi mai sauki, sannan akwai zarge-zarge na cin hanci da rashawa, sannan akwai zarge-zarge iri-iri akan wannan abin. Yana ɗaya daga cikin abin da yasa a yanzu EFCC suka kokarin kama Muhammad Bello Adoke. To amma abin tambaya anan wajen shine Malam Muzammil, shin Muhammad Bello Adoke an yi amfani da Interpol, wato ƴan sandan ƙasa da ƙasa, an dawo da shi? Shin daman gwamnatin Najeriya tana da ƙarfin ta amfani da Interpol ta dawo da mutum cikin ƙasa in yana da laifi? In tana da wannan ƙarfin, ina su dize ne? Ina Maina wanda ake zargi da badakalar naira miliyan 100 kudin ƴan fansho, kudin ƴan fansho wanda ya tafi Dubai ya zauna, ba a tashi kama shi ba sai da ya dada Najeriya, amma yau an dada Muhammad Bello Adoke. Ba ina ce ma dawo da shi da ake ba daidai bane, amma ina ta tambayoyi ne akan wannan abin ya ake waɗannan abubuwan suka faru. Sannan mu dawo mu kalli shi Muhammad Bello Adoke, ina zargin da aka masa a baya wanda wani tsohon soja General Adam Yusuf yazo ya kurmatawa Malam Abba Kyari cewa akwai wasu miyagun kudade a cikin gidan Muhammad Bello Adoke din nan, wanda Malam Abba Kyari ya sa Malam Lawan Daura wanda shine shugaban hukumar EFCC a wannan lokacin, aka je aka bincika aka ga kudin, wanda shi karan kansa General Adam Yusuf aka kasa bashi dan kasansa na wannan kurmatan, kuma har yanzu ba a ji maganar kudin ina suke ba. Ina fatan ka gane. Kuma a lokacin ba a kama Muhammad Bello Adoke ba, sannan a lokacin shi Muhammad General Adam Yusuf da ya ga abin ya zama ka sai ya fito ya kwarmata wa ƴan jaridu cewa ga abin da yake faruwa, kuma ba a ji komai ya faru ba, babu abin da akai akai. Amma kuma yanzu an tado da wannan maganar. To amma abin da nake tunani, me yasa waccan maganar ta baya aka bar ta tafi a banza, ba a imagine ɗinta da wannan ba? Sannan ina maganar wannan kuɗin wanda sun kai wajen naira miliyan 700 wanda aka samu a gidan Muhammad Bello Adoke, wanda shi a General Adam Yusuf ya faɗa cewa an samu kuɗin kuma ba a bashi kasansa ba? Wato ya kamata a ce hukumar EFCC, wato ka gane Malam Muzammil, shi kama mai laifi abu ne wanda Najeriya take da bukata. Da a ce gwamnatin shugaba Buhari za ta yaki rashawa da cin hanci gabaki daya, abin da dan Najeriya yake da bukata kenan. Saboda tushen lalacewar Najeriya rashawa ce wacce ake cinta a kowane irin bangare. To amma ni a zargin da nake, shi Muhammad Bello Adoke kamar bai san hanyar da ake bi bane an kanci a zauna lafiya. Da ya san wannan hanyar shi ma da ya ci ya zauna lafiya, me bi ma abin akwai hanyar da ake bi a zauna lafiya mana? Mutum ne suka ce suka zauna lafiya, ba magana jam'iyya bace, magana ce in karanka ya kai tsaye ko kana da iyaye a gindin murhu. Kar ka manta tsohon shugaban hukumar DSS ita Ifan, shi kama shi ma EFCC suka je zasu yi. A lokacin ma'aikatan jami'an gwamnati ne suka tsaya tsayin daka da bindigogi aka hana a kama shi, aka da DSS ya kama shi. Saboda haka inda ya san hanyar da shi ita Ifan ya bi, shi ma ka bata yi, shi ma ya bi ta. Kuma ita Ifan nan PDP ne a lokacin janatan aka yi mai wannan, amma aka bashi wannan kariyar, kuma ba a ji an kama wanda ya bashi wannan kariyar ba. Aka yi a banza aka tafi a komai, babu abin da aka yi a wannan kasar. Ina ambassador Oke? Wato ita wannan matsala ta cin hanci da rashawa in za a yake ta gabaki ɗaya abu ne mai kyau. To amma zaben da ake wajen yakar, ko da yake with time insha Allah,
Alhaji ministan shari'a fa ya ce akwai gwamnoni kusan 22 wanda yanzu haka suna nan suna fuskantar shari'a ta cin hanci.
Malam Muzammil, bari in baka wani misali. Kana ina ƙaura yana da case a EFCC, har ma kotu ta bada umarnin a karɓi wasu abubuwansa, amma finally ƙaura ya dawo, EFCC tana kallonsa, ya dawo ya takara ya ci zaɓe. Shi yasa fa nake gaya ma ita fa wannan matsalar ba wai magana shugaban jam'iyya da ya ce in ka shigo jam'iyyar APC ba, ko da APC kake in ka san hanyar da ake bi za ka cika zauna lafiya.
Allah ya sauke. Bisaro, dole anan za mu takaita wannan shiri na ɗaurin ɓoyin Allah ya da, sai kuma dole a yi haƙuri a tara mako mai kama. Barista, muna fatan Allah ya mai da kai gida lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Barista Umar Usman dan Baito kenan. Sai kuma Comrade Bello Basi Fage.
Assalamu alaikum masu sauraro. Sai anjo.
Abba Haruna Idris a kowane mako yake sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Muzammil Ibrahim ya kasance nake cewa wassalamu alaikum.